This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarafila Hashim ina tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 16 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ga abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
To Sarafilu, ana sa ran masu shiga tsakani za su sake ganawa a Doha babban birnin Qatar a yau Juma'a. A kokarin da suke yi na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Gaza. Dabban 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan sun kai hari a wani ƙauyen Falasɗinawa da ke kusa da birnin Kalkiliya, inda suka kuwa da motoci tare da kashe akalla mutum ɗaya. Kasar Ukraine ta harbo dukkan jiragen sama marasa matuƙi guda biyar da Rasha ta harba a wani hari da ta kai a cikin dare, a cewar rundunar sojan saman kasar.
Kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a yi cewa bayan shiga tsakani na wata kungiya mai zaman kanta, 'yan bindiga sun saki sojojin Nijar da suka cafke a harin ƙauyen Boni. Shin ko nawa aka biya kuɗin fansa?
Wallahi ba su ba da kuɗi ba. Wallahi ni magana ba ka sani irin su ba. President Chani bai san da maganan gawa. Prime Minister bai san da mun. ANC babu wanda sani. Nan ga garin ga babu wanda sani. Da mu ekipcin mu mutun committee wannan da babban soja wannan da ni faɗa maka.
Haka kuma za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama gungun mabarata da ke tangarari a babban birnin Yamai ciki har da 'yan Najeriya.
Gwamnati ya ɗauko mu daga Yamai ya kama ne. Ganin na sun kai kamar halamun yawa can Yamai ɗin. Yanzu kuma gida na za su maida mu.
Gwamnati ya kawo mu nan daga Yamai. Don saboda suna kama masu bara. A ƙasa ka ta mu ta. Amma shi mu ba zaga.
Sai a biyo mu domin jin cikakkun rahoton da muke tafa da su. Daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen Hausa ke ɗaukan nauyin kawo muku. Wanda a yau gidan Radiant Vision FM na KB zai kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraron ku ke aiko mana ta email. To amma fa duk sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana sa ran masu shiga tsakani za su sake ganawa a Doha babban birnin Qatar a yau Juma'a, a kokarin da suke yi na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a yankin Falasɗinawa. Jami'an lafiya na Gaza sun ba da rahoto a lokuta daban-daban a jiya Alhamis kan cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya zarta mutane 40,000 bayan shafa sama da watanni 10 ana gwabza faɗa. A jiya Alhamis ne dai aka bude sabon zagayen zaman, kuma za a ci gaba da tattaunawar a yau Juma'a rana ta biyu, a cewar jami'an Qatar da na Amurka. Wani jami'in Amurka da ke da masaniya akan tattaunawar da aka yi a Doha, wanda ya nemi a saka sunansa, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an samu kyakkyawar fahimta a tattaunawar ta jiya Alhamis. A halin da ake ciki, Isra'ila ta zafafa kai hare-hare a Gaza. Jami'an lafiya na Gaza sun ce an kashe Falasɗinawa akalla 6 a daren jiya Alhamis a wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan wani gida a birnin Jabaliya da ke arewacin zirin Gaza. A gefe guda kuma, dabban 'yan Isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin Jordan, wasansu sanye da abin rufe fuska, sun kai hari a wani ƙauyen Falasɗinawa da ke kusa da birnin Kalkiliya a yankin da aka mamaye, inda suka kona motoci tare da kashe akalla mutum ɗaya, a cewar hukumomi a jiya Alhamis. Ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu ta ce an kashe wani Bafalasɗini, wani kuma ya ji mummunan rauni sakamakon harbin bindiga da 'yan Isra'ila mazauna yankin suka yi a ƙauyen Jet. Wannan dai shi ne hari na baya-baya da mazauna yankin masu tada zaune tsaye suka kai a yamma da kogin Jordan. Wasu hotuna da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna motoci da gidaje na ci da wuta bayan hare-haren. Fadar White House ta faɗa a yammacin jiya Alhamis cewa hare-haren da masu tada zaune tsaye ke kaiwa kan Falasɗinawa farar hula a yamma da kogin Jordan ba su dace ba, kuma ya zama wajibi a daina kai su. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ƴan sanda da wani sashe na sojoji ne suka kai ɗauki kuma an kama wani ɗan Isra'ila ɗaya. Rundunar ta yi Allah wadai da aukuwar lamarin, wanda ta ce ya karkatar da hankalin jami'an tsaro daga ayyukansu. Ukraine ta harbo dukan jiragen sama marasa matuƙi guda biyar da Rasha ta harba a wani hari da ta kai a cikin dare, a cewar rundunar sojan saman ƙasar. Sojojin Rasha sun kuma yi amfani da makamai masu linzami guda uku samfurin Iskander M a yayin harin, kamar yadda sanarwar rundunar sojan ta bayyana a kafar Telegram. A baya, kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa Rasha ta koma amfani da jiragen sama marasa matuƙi masu arha a wasu hare-haren da take kaiwa akan Ukraine a ƙoƙarin gano na'urorin kariya ta sama da kuma dabarar kawar da hankali. Gwamnonin yankunan Kyiv da Kirovohrad sun ce ba a samu wata ɓarna ko asarar rai ba biyo bayan harin. Na'urorin kariya ta sama sun yi aiki a cikin dare a babban birnin Kyiv ba tare da an samu rahoton wata ɓarna ba daga hukumomin birnin. A jiya Alhamis, sojojin sun kunna ƙararrawar gargaɗin hari ta sama har su hudu da an karar da mazauna birnin game da yiwuwar kai hare-hare. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jimawa ba, Maryam za ta sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan. A jamhuriyar Niger, 'yan bindiga sun saki sojojin da suka cafke a yayin harin da aka kai wa jami'an tsaro a watan Mayun da ya gabata a ƙauyen Boni da ke jihar Talibiri, iyaka da Burkina Faso. Wasu 'yan ƙasar ta Niger ne ƙarƙashin wani kwamiti mai zaman kansa suka shiga tsakani, aka cimma nasarar kubutar da waɗannan sojoji. Da tuni suka gana da shugaban gwamnatin mulkin soja, Janar Abdulrahman Tiyani, a yammacin jiya Alhamis. Wakilin muryar Amurka, Sulaimuna Barma, na ya aiko mana da ƙarin bayani.
A ranar 20 ga watan Mayun 2024 ne 'yan bindiga suka afkawa wata tashar jami'an tsaro a ƙauyen Boni na ƙaramar hukumar Makalondi, inda aka yi gumursu sosai. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar sojoji bakwai da 'yan bindigar da ba a bayyana adadinsu ba, sai dai maharan sun yi nasarar awon gaba da sojoji shida, waɗanda kwanaki kaɗan bayan haka suka bayyana a wata bidiyon da aka naɗa a wurin da aka yi garkuwa da su. Abinda ya sa wani kwamiti mai zaman kansa mai kunshe da 'yan Nijar zalla ya shiga yunkurin shiga tsakani ta yadda za a karɓo waɗannan dakaru ta hanyar sulhu. Shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar Talibiri, Bubakar Jallo, na daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki.
Yau wata biyu da muna bisa wannan maganan ga su muka gwada musu ko in muna so tantamna ya tai gaba, ya kamata mutanen ga su ba mu su don mu zo mu gwada mu gwamnati ka lalle suna son a tantamna da su. Sai shekaran jiya da Allah ya sa muka ce wa kansu.
Akwai wani abin da aka bada kamar irin kuɗaɗen fansa ko kuwa?
Wallahi ba su ba da kuɗi ba. Wallahi ni magana ba ka sani irinsu ba. President Chani bai sanar da maganan gawa. Prime Minister bai sanar da mu. ANC babu wanda sani. Nan gagarin ga babu wanda sani. Da mu equipe ɗin mu mutum committee wannan da babban soja wannan da ni hada maka. Lalle an hada musu ana an hada kuma ka hara ka hada musu. Babu abun da suka bari.
Tuni waɗannan sojoji su kimanin shida da mutanen da suka yi aikin shiga tsakani suka gana da shugaban majalisar CNSP General Abdulrahman Chani da mukarrabansa.
President da kanshi yace muna ya ba mu goyen baya da aikin ga da muka fara mu yi shi. Yace ku tai ku yi. Kenan mu jiya mun samu karhin guya wanda ga samu yi aiki.
Prime Minister Ali Lamin Zan da ke bayani dangane da wannan al'amari a madadin hukumomin kasar ya yi godiya da jinjina ga waɗanda suka yi wannan aiki. Sannan ya bayyana cewa
les Nigériens sont les mêmes, ils sont connus dans le monde entier comme des gens paisibles. Que même ceux qui ont pris les armes les déposent et rentrent rapidement à la maison.
En Niger dukkansu ɗaya suke. Duk duniya ta shaida mutane ne masu son zaman lafiya. Dukkan 'yan ƙasa hatta waɗanda suka ɗauki makamai su hamzarta su dawo gida domin mu gina ƙasarmu tare. Ba mu da wata ƙasa sai ita, kuma abubuwan da suka faru a yanzu na nuna cewa wannan ita ce hanyar da ya kamata dukkan mu mu bi. Kashe wutar rikici ta hanyar sulhu da daddiyar dubara ce da aka yi amanar cewa ita ce mafi a'ala wajen warware kowace irin takaddama. Kamar yadda masana suka shanana ta buƙatar bin hanyoyin da ba na ƙarfi ba wajen magance matsalolin tsaron da ake fama da su a ƙasashen Sahel. Abdulrahman Alkasun mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Babu wani rikici, wani yaki ko na ƙasa da ƙasa ko wata kungiya ta tawaye da ƙasa ko wasu kungiyoyi da ke dauke da makamai da wata ƙasa wanda aka kawo ƙarshen shi ba tare da an sa maslaha ba ciki maganar tattaunawa. Wannan shine sirrin, kuma ana cewa kenan yanzu watakila an kamo hanya tunda dai ga sakamako a bayyane.
Tuntubar 'yan bindiga a kan maganar sulhu wani mataki ne da aka ayyana cewa ya taimaka sosai wajen lafawar hare-haren 'yan bindiga da na 'yan ta'adda a zamanin hambararriyar gwamnatin Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule Mumuni Barma, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ana sa ran mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta bayyana shirye-shiryen gwamnatin tarayya na hana ƙara farashin kayayyakin abinci da na masarufi fiye da kima, musamman a lokutan da ake fuskantar ƙarancinsu a kasuwa ko kuma a cikin wani yanayi na buƙatar gaggawa, da kuma taimakawa masu matsakaicin ƙarfi da ke son sayan gida a karan farko da dalar Amurka har kusan 25,000 a matsayin kuɗin kafin alƙalami, wato ƙudurorin da za su taimakawa jama'a da mataimakiyar shugaban kasar ta runguma tun daga lokacin da ta zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat. A yau Juma'a ake sa ran Harris za ta bayyana ƙudurorin nata a jawabin da za ta yi a karan farko game da tattalin arziki da zai mai da hankali a kan magance hauhawar farashin kayan abinci da na gidaje, muhimman abubuwan da ke ciwa masu kaɗa ƙuri'a tuwo a ƙwarya. Ana sa ran za ta yi jawabi a gaban magoya bayanta a wani gangamin yakin neman zaɓe da za a yi a birnin Raleigh da ke jihar North Carolina, jihar da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe, inda ita da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ɗan takarar jam'iyyar Republican ke ƙoƙarin ganin sun samu nasara a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. A cikin kwanaki 100 na farko, mataimakiyar shugaban ƙasa Harris za ta fito da wani shiri da zai rage farashin kayan abinci da na masarufi ga Amurkawa, tare da ɗaukar matakan magance hauhawar farashin kayayyaki, a cewar kwamitin yakin neman zaɓenta a wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ranar Laraba. Harris ta ƙudura aniyar ganin an tabbatar da cewa manyan kamfanoni ba za su ci ƙazamar riba a kan masu sayan kayayyakinsu ba, a cewar kwamitin yaƙin neman zaɓen. Da yake magana da manema labarai a jiya Alhamis, Trump ya kira ƙudurorin Harris na kwaminisanci, inda gwamnati ke yanke farashin kayayyaki maimakon barin yanayin kasuwa ya tantance farashin.
Maryam Dauda kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka dauka na kuwar mabarata da suka mamaye titunan babban birnin Yamai, ana ci gaba da mika su jihohinsu yayin da ake shirin mika hukumomin Najeriya wasu 'yan ƙasarta da ke yawon bara a Nijar. Wakilin Haruna Wambako na ɗauke da wannan rahoton.
Fargaguwan mabaranta da suka kai al'ummar babban birnin Yamai intihata la'akari da damuwar matafiya da ma ɓarnar sunan ƙasar tare da ma waɗansu abubuwa na asha da ɓata birane ta hanyar kwana a tituna da ma yin ba haya ko bawali a ko'ina a cikin gari, shi ne yasa hukumomin mulkin soja jagoriyar Nijar kakkaɓo mabaratan daga babban birnin Yamai zuwa jihohinsu da ma maƙwabciyar ƙasar Najeriya. Waɗansu daga cikinsu da ne iske hukumomin sojan na ta kokarin lodin su saman motocin da za su kai su yankunan su sun bayyana min ko a cikin wani hali ne jami'an tsaro suka sarbike su.
Gwamnati ya dauko mu daga Yamai ya kama ni daga can Yamai, ganin na sun kai kamar halin mun yawa can Yamai din. Eh, yanzu kuma gidana za su mai da mu.
Gwamnati ya kawo mu nan daga Yamai dan saboda suna kama mu masu bara a kasa ka ta mu ta amma shi mu ba zaga kuma.
Gannan mun taika ba ko ne sabon mun ka ta Yamai sai sun ka kwaso mu.
Kwar kaftan Abubakar Ali Shina na kan iyakar Nijar Najeriya a birnin Kwanni, tuni aka tura 'yan bar zuwa garuruwan su na jamhuriyar Nijar, yayin da 'yan Najeriya ko aka ɗauki matakan miƙa su ga hukumomin ƙasar su.
15 ga watan August muka samu mota uku da aka turo dukkansu ɗauke da mabaratan nan daga can babban birnin Yamai, da ya zamanto a cikinsu ana samun kama waɗanda suka hito cikin garuruwan garuruwa na cikin birnin Kwani da sauran garuruwa a cikin Najeriya, kasa makwabce mu. Daga can umurni da aka bamu ba na baki ba a rubuce, wato ya kasance idan aka kawo su mu kuma annan nan take yanke mu dau matakin ne tare da goyon bayan administrator delege, domin ya zamanto kowanne an sashi mota haggarin su, wanda ya zamanto kuma na can kasa ce ta Najeriya, su kuma dama mun san yanda take kasance a tsakanin mu cikin irin wannan yanayi. Tare da ikon su muke zuwa mu zanta a yi duk abin da ya kamata a mayar musu da mutanen su.
Yan bara daga Najeriya da aka wurtato daga birnin mai sun bayyana cewa dole ne su wa hukumar mulkin sojin jamhuriyar Nijar da'a.
Musa Muhammad, to abinda hukuma ta ce ayi to abita samu zaman lafiya. Mun zo ne sun kawo mu da mota nan, yanzu abinda rige mana mu samu wannan motar ta aka mu Najeriya ta dima ka fata.
Yi za mu yi aiki, zaman da sun katsaishe mu can babu yunwa babu kishiro, alhamdulillah gaskiya tsakani da Allah. Ni illela nake cikin gari, illela ko illela kauyen illela nake, to zai zango gidan lami do.
Wallahi ba mu ji daɗi da aka kawo mu ba, ni kuma ni tunda nake abinda gare ni shekara ta 10 ina zuwa yambai, shekara ta 2 ina jan yaran ga, amma ban da shi bana na ta kai.
A tambayar da na yi wa shugaban mulkin birnin iyaka da Najeriya Captain Abubakar Alishi na wani matakai za su ɗauka idan ƴan bara suka sake dawowa, sai ya ce
ayyuka da yawa akwai iri-iri wanda ake iya sa su, to kaga aikin wannan za a umhani da su, to shine magabatan namu suke kwatantawa. A dama ana zaman yin shi tun malu ba wanga lokacin ba, mun san da haka mun tashi mun tar da haka. Idan aka ce lokacin nan ma ya kama, to ba dan bara ba, har wanga mai yawon sai da dan goro bisa faranti yan ka gamu da shi an kama ya tayi.
Na wannan albarkatun gonaki da ake gani albarka shekara bana ana iya akwada su cikin gonaki su kama diba wake kenan,
al'umma za ta yi umhani da su, kaga kenan an ga kawo su cikin harkar noma da wani abin da za a samu umhani jama'a za ta more, to ai sai su yi su kama, sai a yi tare da su a ci tare da su.
Haruna Mammana, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gai da Haruna Wan Bako, wannan shirin na zamu kune kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku isarar mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma kasancewa tare da mu a cikin shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka VOA da kuma gidajen rediyo da take hulɗa da su. A yau ne Abdullahi Muhammad Gondo na Vision FM Kebbi zan ja akala gabatar da shirin. To a wannan karon, shirin da dan gari ya yada zango ne a ƙasar Kalgo, ƙaramar hukumar mulki ta jihar Kebbi da ke Najeriya. Kasar Kalgo kasa ce da ke zaune lafiya da duk kabilu daban-daban da suke da su. Domin jin ƙarin bayani game da kasar Kalgo da sarautar kasar da ma sauran bayanai akan al'ummar kasar, shirin da dan gari ya ji ta bakin dan galadimar uban kasar Kalgo biyo bayan wasu dalilai da suka hana uban kasar Haruna Jada Bashar samun damar mana bayani akan kasar Kalgon, abin da yasa dan galadimar kasar Kalgon fara gabatar mana da sunansa.
Sunana Abubakar Arzika, dan galadiman Kalgo.
Da farko za mu so mu ji menene asalin kafuwar garin Kalgo.
Kamar yadda asalin kafuwar garin Kalgo a bisa ga tarihin da muka samu, garin Kalgo dama wuri ne wanda mafarauta masu harbi da sauran masu farauta suke zakkuwa suna neman namun daji, suna tarawa haka su dan yi farauta su tara sai su je su sayar su dawo. So ana cikin haka akwai wani malami wanda ake cewa Malam Bawa, yana zaune a tsohon garin birnin Kebbi. Lokacin da jihadi ya zo birnin Kebbi lokacin Abdullahi Gondo sun zo jihadi, to yana daga cikin mutanen da aka zauna da su aka yi yarjejeniya za a ba za a yaƙi waɗanda an musulmai ba, amma dai kuma ba za a ba waɗanda za a yaƙa mahaka ba. So yadda tarihi ya bayar, lokacin da aka yaki waɗanda aka yaka akwai waɗanda aka samu labarin an ba su mahaka a gidan shi so lokacin abun ya sa yayi fushi sai taso da almajiran shi yayi tafiya daga birnin Kebbi yana tafiya har ya kawo inda waɗannan mutanen suke zama masu neman abin namun daji mafarauta so akwai gumbi ruwa gulbi wanda ya gitta to ganin wannan wurin akwai ruwa wurin sai ya ba shi shawarcewa to ai bari su yare zangon su a wannan wurin aka ho gari a wurin so sai suka zo suka zauna a wannan wurin shi yasa aka samu dalilin kahuwar wannan garin na Kalwo
sarakuna nawa aka yi a garin
to bayan shi zuwan shi malam bawan da yake lokacin malami ne kuma shi ya ci gaba da jagorantar mutanen da suka zauna a hankali ana dan taruwa garin yana dan taruwa shi ya ci gaba da jagoranta amma jagora ne ba an nada shi a matsayin basarake ba bayan rasuwar shi cikin ƴaƴan shi sun ci gaba da rika halifar shi ana nan cikin hakanan har dai aka dan fara samun yawaita a gari sai rikita suka ci gaba da tasowa wanda yake ba a samu jituwa ba tsakanin ƴaƴan nashi wanda a lokacin nan masarautar Gwandu tana ambursa lokacin da sai su mutanen da annan a gari suka tashi suka je ambursa suka nemi wanda a sarkin Gwandu a wannan lokaci da suna son a basu wanda zai zo ya sarauta ya yi musu sarauta a nan garin so a lokacin saboda ba su samu daidaituwa ba so lokacin nan ya ba su dama su je su daidaita kansu aka ba su sati biyu ga yadda muka samu bayani sati biyun ya cika ba su daidaita kansu ba suka sake komawa a lokacin da suka sake komawa an haifa mishi jika wanda an samu shi suna Halira Abdu so a lokacin sai ya yi appointing shi yana matsayin jariri ya ce ga sarki na ya ba ku na ba ku so saboda haka wanda ya fara sarauta Kalgo shi ake ce Halira Abdu kuma an ba shi wannan sarautar yana jariri sai dai aka turo mahaifin shi ya zo ya ci gaba da kula mishi kusan ga tarihin da muka samu an samu mutum biyu zuwa uku waɗanda suka rika mai kafin girman shi so daga lokacin shi Halira Abdu zakuwa yanzu an samu sarkin gobir 11 wanda yanzu sarkin gobir mai ci yanzu Alhaji Haruna Jada Bashar shine sarkin gobir na Kalgo na sarkin gobir na 11
a menene aka san garin Kalgo da shi
na ɗaya babban sana'ar da aka fi sanin garin Kalgo da ita ce sana'ar rini sana'ar rini Kalgo ta yi suna sosai a sana'ar rini domin muna da wani wuri inda shi asalin marina ake ce ma wurin ma har yanzu wurin yana nan zaman marinan although dai yanzu ba a sana'ar rini a ciki bayan rini Kalgo suna noma sosai akwai sana'ar noma wadda aka san mutanen Kalgo da ita da sana'ar fatauci daukan kaya zuwa wurare tun ana jigila da jakkai mutanen Kalgo da dama suna jigilan kaya daga nan a za a sauke kaya ta ruwa su dauka sai Lagos da sauransu da jakkai saboda haka Kalgo ta yi suna kwarai da wannan fataucin da kuma rini da kuma harkar farauta domin asalin ma waɗanda suka fara zuwa suna dan zama da sunan farauta kamun namun daji saboda haka yana daga cikin abubuwan da Kalgo ta yi fice a su da kuma harkar karatun boko da na Muhammadiya
a kasancewar garin Kalgo gari ne na Hausa Fulani ya zamantakewar su take da sauran kabilu kamar Kabawa Zabarmawa da sauransu
gaskiya yanayin zamantakewa a kamar yanzu a jihar Kebbi muna ganin cewa Kalgo tana daga cikin local governments inda suke da zaman lahiya suna da kyakkyawan zamantakewa a tsakanin juna tun dai daga uwayenmu da muka gada bamu taba jin an ce akwai wata rigima da ake yi tsakanin kabila da kabila ba a kalwo wanda yake muna da Fulani, muna da Hausa, muna da Zabarmawa, muna da Bare-bari da sauransu, wanda mun san kyakkyawan hulɗa kamar mu a namu bangare Fulani ne. Zaka ga idan ana wata lalura a gidan Bare-bari ta haifuwa ko aure daga mu namu gidaje, za a je a doki irin ƙwaryar nono a kai musu. Su ma in ana wani biki a namu gida, za su ɗauko irin, za su dafa wake su ci ko wuri da shi a kawo, wanda akwai wannan kyakkyawan hulɗa tsakanin dukkan kabilunmu na Kalgo. Muna zaune lafiya lau tsakaninmu da su kowa.
Ko akwai ƙalubale da garin ko jama'ar garin ke fuskanta a yanzu?
To alhamdulillah, gaskiya a garin Kalgo kamar yadda na faɗa, bamu da wani matsala ta tashin hankali ko rashin zama lafiya tsakanin juna. Sannan bamu da wani ƙalubale wanda mutanen garin ke fuskanta, kila ma da a ce muna kan wata iyaka wadda adda tashin hankali ko wasu abubuwa da ke iya kawo muna barazana ta rayuwa. Gwargwado bamu da wannan. Muna da ruwan sha, muna da wuraren noma, sannan kuma gwargwado muna da wurare na sana'a da wuraren karatu, wanda a cikin ci gaban da aka samu lokacin mai girma Sarkin Gobir yana daga ciki samun faɗaɗawar wurare. Da muna da kasuwanmu ta Kalgo tana cikin gari, gangaren gari, wanda a lokacin nan gebe ya kewaye kasuwan, babu daɗin zama. Shi ya yi tsaye a lokaci ne ya fitar da kasuwar a wajen gari, wanda an kasu daga baya an ka gano lalle lalle irin wannan gwarzon kokarin da ya aka samu wannan cigaba.
Na'am, to da ƙarshe menene sakon ka ga jama'ar Najeriya da kuma duniya baki daya?
To alhamdulillah, ban sako na shine muna ƙarawa Allah godiya, sannan kuma muna ƙara kira da mutanen Najeriya da jarin mutakebi mu ci gaba da yi ma ƙasa addu'a, mu kuma mai da komi ga Ubangiji.
Tauraro, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirin da ɗan gari, shirin muryar Amurka VOA haɗin gwiwa da Vision FM birnin Kebbi. A madadin kowa da kowa, ne Abdullahi Muhammad Gwandu ke cewa a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
To a gaida Abdullahi Muhammad Gwandu daga Vision FM Kebbi. Yanzu kuma lokacin da za mu zaƙalo ka ɗan daga cikin wasu ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email mu kawo muku.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarufin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salam biyoyi Hausa. Dan Allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi, yace muka ya raba al'ummar jihar Bauchi takin zamani da dawa da shinkafa da gwamnatin Tinubu ta bayar a rabawa talakawa da rage radadin matsin rayuwa da ake fama da shi, wanda kawo izuwa yanzu ba mu ga an raba ba. Fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da aka yi domin shi. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace ruwan sama ya sauka bayan shafa sama da kwanaki 20 ba tare da ruwan ba a nan karamar hukumar mu ta Rijau. Saboda haka Allah mun gode maka, fatan kuma Allah ya sanya albarka albarkatun gonan mu waɗanda tuni wasu suka fara bucewa saboda rashin ruwa. Amin. Sako daga Sani mai lange-lange Alwaya Wuri yace muna marhabin da shirin da gwamnatin Najeriya ke yi na yin garan bawul ga fannin lafiya domin magance karuwar likitocin kasar zuwa kasashen waje. Da fatar Allah ya sa a cimma nasara.
To masu sauraro, da haka muka kakashin shirin namu na yanzu, sai kuma mun sake da shirin manar da karfe 9:30 a agogon Najeriya Niger Kamaru, wanda dai ya karfe 8:30 a agogon GMT da Ghana. To kafin mu sallama, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan Farfesa Mustapha Munir Mustapha bisa da son mahaifinsa Alhaji Munir Mustapha, da Allah ya warsuwa a daren Juma'a a jihar Kano dake Najeriya. Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya sa mu kuma cika da imani. Yanzu amadadin Maryam Dauda ta taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona Nduduwa Mai da ta hada shirin tare da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin kuma yake cewa kada ku fashe rediyo. To shirin yau da gobe, nan ne. Assalamu alaikum.